الحمد لله حمدا دائما وكفى، شكرا على ثبت الواه الذي وكفى، أحمده تعالى حمدا حمدا، وأشكره تعالى شكرا شكرا، وأذكره تعالى ذكرا ذكرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى، وذريته المباركين ثناء ومجدا، وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا، وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا، قم به أعرى وأجدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إنوا مسلمين بركم الدساتواء أشكمنا yammaci na bakwai ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda ya didi da 8 ga watan 4 miladiyya annabi Isa alaihi salam shekara 2022. Da fatan ban manta ba, jiya cikin hukuncin Allah mun shiga, wato mun karanta aya ta 4 a cikin suratu Taghabun, kabe da muka saba muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na Abu Hurairah radiyallahu anhu, wanda yake nan cikin garin Abuja. Ba dan komai ba sai dan gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke na Ramadan, wanda idan ba manta ba, kabe da na faɗa jiya, mun karanta aya ta 4 ko a cikin ita wannan sura, wanda insha Allah ta'ala aya ta 4 akwai dan haska abubuwa kaɗan da nake so yi in ya so sai mu ci gaba. Amma kafin nan ga tambayoyi kamar yadda aka saba. Wani yake cewa ni ma'aikaci ne direba, kuma ina wajen mota ta kamar nan da wajen faki, to zan iya bin jami ko da ina gaban liman? Bin jami matuƙar sahu bai haɗu da sahu ba, an samu saɓani bakin malamai, waɗansu suka ce haramun ne saboda hadithin da yake cikin Musnad da Imam Ahmad bin Hanbal 16,297. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li rajulin fardin khalfa as-saff, babu sallah ga mutumin da yayi sallah shi kadai a wajen sahu, babu sallah. Me yasa nace an yi sabani? Wadansu malamai sun ce idan da larura mutum bai da lafiya kuma ba zai iya zuwa cikin sahu ba, amma yana jin sautin liman, wanda kuma idan sallah ta yanke zai iya ci gaba da sallar shi, to nun babu laifi. Amma dai magana mafi inganci sahu ya haɗu da sahu. Shi yasa malamai suka ce ko da mutum makara ya yi ya zo masallaci, maimakon ka ja gefe ka yi sahu kai kadai, in ba dai ka tabbatar sahu zai zo inda kake ba, to kai kokari ka kutsa cikin sahu, ka shige cikin sahu. In kuma zai yi mutane ba za su kata kura musu ba, kamu wani ka janyo shi ku zo ku yi sahu. Amma wani in ka janyo shi zai ce ina za ka je da ni, ka ga an samu damuwa. To shi yasa ya kamata mutane su zama suna da ilimi akan haka, tunda dai mutum ya san in har bai samu sahu ba zai iya janyo wani. To kaga idan mutum ya san wannan ilimin ba zai zama abun faɗa ba, ba zai zama abin hayaniya ba, don wani in ka janyo shi ba ya saba dukan hannunka zai. To lallai mutum ya yi ƙoƙari ya zo cikin sahu domin ya samu wato ladan jami'i. Akwai hadisi da ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud, hadisi na 682, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin wabisa, manzon Allah ya hanji wani da ya hange shi ya zo ya yi sallah shi kadai, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amarahu an yu'ida as-salat, sai manzon Allah ya umarce shi akan ya maimaita sallah, ya maimaita sallah gaba daya. Ina fata muna fahimta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya maimaita sallah. To a nan wajen malamai sun kasu gida biyu, akwai maganar su Ibnu Abi Layla da su da An-Nafi'i, su waɗannan sun tafi akan cewa la yasihhu wa la yajuz, bai halatta mutum ya sallar shi kadai a wajen sahu ba, bai halatta ba. Amma Imamu Malik da Imamu Shafi'i, wannan mazhabu biyu, sun tafi akan ya halatta za'a iya yi.
ina fata mana fahimta kamar yadda na faɗa a zuka ga magana ta koma akan idan da larura ba amma idan babu larura haka kawai sai mutum ya je ya dinga yin sallar shi a gaban a wajen motsa shi to bai halatta ba ka zo ka shiga sabo kawai sai dai idan wataƙila mutum yana jin tsoron wataƙila za a iya sace motar wataƙila a lokacin da ake magana ana yawaita fatan motoci shi kuma wataƙila mai gidansa idan ya zo ya same shi baya cikin mota wataƙila za a iya korin shi a wajen aiki kaga tunda wannan larura ce to zai iya bin sallar daga can amma idan ba wata larura mai ƙarfi ba shari'a ba ta dila wannan ba Allah ka farta mana wannan ce malam shin ya halatta mutum ya yi sallah a harami da niyyar Allah ya kai ladan wa ɗan uwansa mamaci sallah din mutum in dai ya yi ta farilla ce ko nafila kansa yawa wannan aiki ne na mutum amma da cewa kai kaman dawashi ya halatta mutum ya yi dawashi domin dalilin Allah ya kai wa mamaci ladan ko kuma mutum ya yi umara ko aikin hajji da niyyar Allah ya kai ladan zuwa ga mamaci duka wannan ya halatta mun fahimta amma ita sallah ce ta farilla taka ta yaya za ka yi ka ce ladan a ƙiba a je a kai wa wani mamaci ba zai yi ba wannan aikinka ne da Allah ya ɗaura maka wajibi a kanka to don haka ba ka taɓa yin kyautar ladan zuwa ga wani idan ka yi kyautar ladan farillarka ga wani kaga ka samu damuwa haka nan na bulbuli su ma ana yin su ne domin a samu cike gurbin na kaso da aka samu na salloli na farilla shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ingantacce cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal wanda Albani ya inganta cikin Sahih al-Jami' idan mutum sallolin shi a filin alkiyama suka yi na kasu ba su iya cika ba sai Allah ya ce unzuru hal li abdi min tatawwa a duba shin bawa na iya da wajen suna bulbuli idan yana da shi sai a ibo sai a cika to kai kuma ka je kai kyauta kai sadaka da haka ba zai yi ba Allah ya gafarta mana wani ya ce tambaya sayan abinci a ciyar da mabukaci da ɗaukan kuɗin a bashi wanne ya fi lada considering a yau da Allah ya ce ku ciyar da dukiyanku ciyar da dukiya ta kowace fuska aka yi ta daidai ne domin kai da za ka yi kyauta za ka duba shi wanda za a mai kyautan mai ya fi bukata akwai mutumin da ya fi bukatan abinci akwai mutumin da ya fi bukatan kuɗi to duk abin da mutum ya nuna maka ko kuma kai ka fahimci kafi ya fi bukata to sai ka ɗauka ka bar shi ina fata mana fahimta ya fi bukatan kuɗi wataƙila kuɗin ne yake bukata yana da abinci a gida amma kuɗi bai da shi ko to sai a bashi mai sai a bashi kuɗi yana da abinci kuɗi yake bukata wani kuma yana da kuɗin abincin ne bai da shi to kaga sai ya nemo abincin a bashi sai fa kawai dan abincin sun da yana da dan kuɗin wataƙila kafin ya soyo abincin zai zama mai damuwa domin akwai mutumin da zaka samu yana tsananin jin yunwa ga kuɗi a jikinsa kai kuma ga abinci kana da shi kuɗi zaka bashi me zaka bashi abinci tunda shi abin da yake bukata kenan to mutum shi ya san me zai duba me ya fi dacewa da mutum in zaka mai kyauta sai ka mai Allah ya gafarta mana wani ya ce tambaya akan sallar tarawihi ƙabili da ba'adi yana iya kasancewa a sallar tarawihi idan aka fuskanci kuskure ai dama shi ƙabili da ba'adi ai gyara ce na sallah to idan aka yi a sallar tarawihi ba a gyara ba to kaga babu sallah kenan dama ana yi ne domin a gyara sallah sallah ta samu matsala yanzu idan mota ta samu matsala ai za ka yi wajen makaniki ko wajen electrician to kai kuma da motarka ta lalace sai ka ce ba za ka kai ta ba ka samu damuwa to don haka idan mutum yana da wani matsala a cikin sallah ta farilla ko nafila to abin da ya kamata ya yi sai ya kokari ya kabili in kabilin ne ya kama shi in ba a dire kuma sai ya ba a dire wallahu ta'ala alam Allah madaukin sarki ya gafarta mana amma in kuma musulmi kamar yadda muka sani dangane da fassarar ayar da muka karanta aya ta hudu cikin suratul taghabun Allah ya ce ya'lamu ma fis samawati wal ardi ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الله يا سن ابن دكي تشين سمي دكي
ويعلم ما تسرون كما الا ياسن ابن دا كوكي كويوا ويعلم ما تسرون وما تعلنون الا ياسن ابن دا كوكي كويوا دا ابن دا كوكي بيناوا والله عليم بذات الصدور الا متني ني اكن ابن دا يكي غدانا ا cikin kiraza na mutane duk wani abu da yake gudana a cikin kirji to Allah ya san shi nan Allah subhanahu wataala yana sanar da mu akan cewa duk abin da kuke aikatawa a cikin samai da kai sai ya sani to me yasa Allah ce ya'lamu ma fis samawati wal ardi ya san abin da yake cikin samai da kai sai ce wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun kuma sannan ya san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa ai maganan ya san abin da yake cikin sama da kasa ya wadatar ai domin abin da yake cikin sama da kasa ya kunshi abin da yake a sirrance da abin da yake bayyane amma kuma sai Allah ya kare cewa wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun na farko amme ya gani komai da komai nan nabi kuma tanbihan lil wa'id wal wa'd wannan fadakarwa ce Allah yake yi da azaba da kuma kyautata makoma ta samun aljanna ga wanda ya kasance ya bi Allah din shi sai Allah ya kara kawowa cewa wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wannan tanbihan lil wa'idi wal wa'd khas wannan kebancewa ce aka yi ga abin da mutum ya kasance ya aikata din a koye ko a bayyane in kai na alheri ka samu alheri in kai na shari ka ga samu ko makon ka na shari din da sharri ka aikata shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun in ji ibnu ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yake cewa wannan tambiya wannan tahdid lima yubghinuna min al-kufr wannan tirjadi ne da tsawa Allah madaukin sarki yake yi saboda koye kafirci da ake yi to ku sani in kun koye kafircin ma ya sani in kun bayyana ma ya sani babu abin da za a koye ko a bayyana ba shi Allah ya san shi wannan yana nuna cikakken ilimi na Allah ne shi isa yara al-ulama al-ajilla malamai masana suna cewa anna min asma'i sifati dhati ma yadullu ala ilmi Allah daga cikin sunaye na sifofi na Allah subhanahu wataala da Allah ya siffanta kansa da shi akwai wanda su sunayen suna nuna cikan ilimi ne na Allah kamar al-khabir wallahu bima ta'malun khabir kaga kalman khabir ay alima ma kana Allah ya san abin da ya kasance qabla an yakuna kafin ya kasance ma Allah ya san shi kaga nan Allah ya nuna shi cikakken mai ilimi duk mutumin da ya san abu kafin abin ya kasance to akwai maganar ojoro babu maganar ojoro domin ya riga ya sani sannan Allah subhanahu wataala daga cikin sunayensa shi Allah subhanahu wataala al-muhsi shine mai kididdige komai la tashghaluhu al-kasara komi yawan abu bai isa ya shagaltar da Allah ba yanzu ka duba mutanen duniya duk yawan amma babu abin da ya isa ya kubuce wa Allah wannan yana nuna cikakken ilimi ba kowa ne idan abu ya mai yawa zai iya fahimta ba yanzu wataƙila kana zaune sai wannan yana maka magana wannan yana magana mutum biyu kadai sai ka ce da Allah saurare ni mana ka bari in gama da wannan ko amma ka duba kowa wannan yana magana wancan yana yi wancan yana iyo wannan yana tsalle wancan yana can yana shashanci wannan yana ibada wancan yana can yana sallah amma kowa Allah ya san abin da yake shi kuma Allah subhanahu wataala ash-shahid ne daga cikin sunayen Allah ash-shahid shine ya'lamu al-ghaiba wal-hadir ya san abin da baya nan da abin da yake nan amma kai yanzu abin da yake nan shi kake sani amma abin da baya nan baka san shi ba dukkan ba mu san su ba amma shi ya san kayansa ina fata muna fahimta kuma shi al-hafiz ne me al-hafiz ne kiyayewa la yansa ma alima baya manta abin da ya sani Allahu akbar duk abin da ya sani ba zai manta ba amma kai zaka iya mantawa ni ma zan iya mantawa amma shi baya manta duk abin da ya sani cikin ilimin sa to yana nan kamar ka ibar ruwa ne ka zuba a cikin kofi yana nan a aji in ba dauka aka yi aka sha ba to ruwan ba zai ragu ba Allah ya ya'lamu ma fis samawati wal ardi ya san abin da yake cikin samai da kasai wannan kuma yana nuna cewa mutum ya nemi ilimi gwargwadon abin da ya sani domin idan mutum ya samu ilimi to rayuwar shi ma ta bambanta da wanda bai da ilimi hatta a cikin ilimi na zamani idan mutum yana da shi ya bambanta da wanda bai da shi
domin idan mutum ya samu ilimi ko da na zamani ne, ilimi na zamani yana sanya mutum ya samu wato tahsinu mustawal ma'isha, rayuwar mutum take kyau ta daidaita. Saboda me? Saboda kasancewar yana da ilimi, sannan kuma tawfiru hayatin sahiya, sannan idan mutum yana da ilimi rayuwar shi takan zama ta lafiya. Ilimi yana sanya harka ta lafiya ta zan a dinga samun ci gaba. Yanzu ilimin da ake da shi da technology ya sanya za ka samu abin da za a fene mutum idan bai da lafiya yau, yanzu ya kai da ba sai an fene shi ba, ko akwai laser kawai za a zo ne kawai a sanya ka a kwamfuta, kawai kwamfuta ta cire in ma tsakuwa ce in ma menene, kaga duk wannan harka ce daidai. Ina ba ta mana fahimta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da cewa ya'lamu ma fi samawati wal ardi, ya san abin da yake cikin sammai da sarkai. Domin ku gano ilimin nasa ne, to daga cikin ilimin Allah ne Allah ya dan san mana abin da ya san mana. Kuma duk mutumin da yake da ilimi ya bambanta da jahili, duk mutumin da yake da ilimi ya dauki gado na annabawan Allah. Hadisi ya tabbata cikin sunna Abi Dawud 3641, sunna na Tirmidhi 2682, hadisi ya tabbata cikin sunna Ibn Majah 2223, sunna na Ad-Darimi 354, musnad Imam Ahmad bin Hanbal 2011715. Al-ulama warathatul anbiya, su malamai su ne magada annabawa. Wannan iya daga cikin daraja ta ilimi. Idan mutum ya samu ilimi al-ilmu shar'i, ilimi na shari'a, to mutum ya samu gadan annabawan Allah. Sannan na biyu daga cikin falala na ilimi, wanda ya samu ilimi, ilimi yana sanya mutum ya zamo ya kasance cikin wulatul amri, wato shugabanni waɗanda suke faɗa a ji. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ulul amri biittifaqil ulama, sun ce malamai ake nufi. Duk da waɗansu malamai sun ce a'a ana nufin wato al-umara, shugabanni da sarakuna. Amma dai magana mafi inganci da dama malamai sun taba akan cewa ana nufin waɗanda suke masu ilimi, domin ba a taba samun waɗanda suke jagoranci a cikin mutane, a cikin al'umma, face waɗannan mutane suna da ilimi. To nan kaga ya nuna falala ta ilimi. Sannan shi mai ilimi akan iya mai ribba, a yi fatan ina ma a ce kai ne shi. Hadithi cikin Sahih Bukhari hadithi na 73, Sahih Muslim 816, la hasada illa fitnatayn. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin hasada sai akan abu guda biyu. Rajulun atahu Allahu malan, mutumin da Allah ya bashi dukiya. Fasallaqahu ala halakatihi fil haqq, sai Allah ya sanya shi yana kashe kudin a hanya ta gaskiya. To wannan zaka yi fatan ina ma a ce kai ne Allah ya baka kudi irin nashi. Wa rajulun atahu Allahu ilman, ko wa rajulun atahu Allahu al-hikma, da mutumin da Allah ya bashi hikima, ilimi kenan. فهو يقضي بها ويعلمها ينا بعد ايته يد يداتي ويعلمها كما ينا كو يد ايتا ذاك اي فاتن اناما اتي كيني شي شي كما علمي daga cikin falala ta ilimi. Ilimi la yafna, ilimi baya karewa, amma kudi yana karewa ko baya karewa? Yana karewa. Yanzu idan mutum ya mutu ana iya daukan shi a kai shi makabarta sai a ce Allah saki ilimin sa ya kare, zai yu? Amma idan mai kudi ne zai tafi da kudin? Kuji Ahmad Jalal ya ambato ta kissa a cikin Qasasul Hikayat. Ahmad Jalal yake cewa kissa ta biyu, wani sarki ne da ya zo mutuwa, sai sarkin ya bada umarni ga babban wazirin shi, ya kira shi ya ce ina so idan na mutu ka ɗauki ka sanya waɗanda za su ɗauki gawata, kar kowa ya ɗauki gawata idan ba likitocina ba, likitocina kaɗai nake so su ɗauka. Sannan na biyu, ina so duk abin da na tara na kuɗi a dinga zubarwa a kan hanya na zinabi da azurfa har a kai ni makabarta. Sannan ina roƙon a fito da hannuna a cikin linkafani. Sai buɗan bakin wazirin sarki sai ce mal maghza min dhalik, me wannan magana taka take nufi, ban fahimta ba. Sai ya ce ina so likitocina su kadai za su ɗauko makara idan ina kanta, saboda ina so mutane su sani idan ba su da lafiya suna rugawa da gudu su je wajen likitoci, to yau ga likitocin su da kansu suka dauko inda za su iya kare ni daga mutuwa to su kare ni mana haka ne sai na biyu yake cewa a dauko zinabi da azurfa da na tara a dinga zubarwa kan hanya inda zinabi da azurfan za su yi amfani su mun amfani mana ba su mun amfani komai ba da wata kila idan mala'ikan mutuwa ya zo sai ya ce to ga dancin hanci da Allah ya hakuri ka kyale ni bayan shekara daya amma ba zai yi ba ina fata mana fahimta sannan na uku a fito da hannuna a cikin linkafani ina so in nuna wa duniya na zo duniya babu komai sannan zan koma babu komai amma mai ilimi zai tafi da kayansa ko ba zai tafi ba zai tafi da kayansa ya tafi da kayansa ko ya tafi da kayan shi sannan mai ilimi Allah yana daga darajarsa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat يرفع الله الذين آمنوا منكم ألا ينعتق درجة وأن نسكي إيماني لغتهم والذين أوتوا العلم درجات وأن ألا يباسوا واتوا إنمي سوكم درجوجي تقاوى التاسو درجوجي كان درجوجي تقاوى كان تقاوى أجلن الجنة وأن آياتنا من سورة المجادلة تؤلى سبحانه وتعالى شين يميين أبن ديغة ما تشيسا يتي يعلم ما في السماوات والأرض ألا ياسم أبن ديغة تنسم ميدك السيد domin ya nuna ilimin nasa ne shi sa yake da kyau mutum ya nemi ilimi ka nemi ilimi na addini shine farko sannan mutum ya nemi ilimi na zamani wannan shine na biyu amma kada mutum ya kuskura shi neman ilimin zamani yake tai babu shi da harkar ilimin addini mutum zai kwanciki shine mutum zai shiga cikin masifa ranar da aka sanya ka a kabari to a ranar mutum zai dinga ya laitani ya kai tona ina ma a ce nayi kaza kuma da na sani ke ya ce mutum yayi kokari ta'allam fa laysa al-mar'u ladu alima wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna saghira al-qaumi la ilma indahu saghirun idha iltaffat alayhi al-jahafilu وان صغير القوم ان كان عالما كبير اذا ردت اليه المحافل ايه daga cikin magabata yake cewa ka kuri ilimi babu mutumin da ake aifansa da ilimin sa kowa ko yayi وليس اخو علم كمن هو جاهل شي ما ilimi bai kasance kamar wanda yake jahili ba وان كبير القوم لا علم عنده babban mutane wanda yake babba a cikin mutane idan bai da ilimi to ya koma karami sagirun ya koma karami صغير القوم كما ان كان عالما قرني اكن متاني اذا يا كسانتي مي علمي كبير تو يا كسانتي كوم بابا اذا ردت اليه المحافل ان هذا يدعى شيء ان باشي كومي رغم كومي اهلنسا تو اي شيكينن كوما وانا yake nuna dan adam yayi iyaka kokarin sai kasance yana mai neman ilimi shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya'lamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da kasai wa ya'lamu ma tusirruna ko wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun sannan ubangiji ta'ala ya san abin da kuke koyewa wa ma tulinun da abin da kuke bayyanawa sai Allah ce wallahu alimu bi dhati sudur Allah madaukin saki masani ne akan abin da yake cikin kirata duk abin da aka yi shi a boye ko a bayyane to Allah madaukin sarki ya san shi malamai suna ambaton wata kissa kuma kissa ce haƙiƙiya ya tabbata ya faru wata mata ce tana zaune tare da ɗanta ɗanta yana da mata yana da ƴaƴa kuma ga mahaifiyarsa kuma yana lura da ita matuƙar lura da ita wata rana kawai sai shi mahaifin shi ɗan matar dan mahaifiyarsa wato mahaifiyarsa sai ta wato sai ta nemi shi ta ce mai tana bukatun ta ci nama sai ya ce a zaki ci nama duk nama da nake kawowa gidan nan yanzu baka ci sai ta ce ina sai ya ce kai akwai damuwa nan take kawai sai ya tafi ya samu matar shi sai ya ce wai duk nama da nake kawowa a sheda ma baka ba ma mahaifiyata sai ta ce wallahi ina bata sai ya ce to me yake faruwa bari in ji in suna man da kaina sai je kasuwa ya suna man da kansa yana so naman ya je aka soya a gaban shi ya dauko da ya dauko sai ajje mata a ɗakin sai ce gashi nan kici yana ajjewa sai ga wani tsuntsu ya shigo ɗakin kawai sai sauke kwanan gaba ɗaya sai fita da naman sai ce a to dama mama abin da yake faruwa kenan sai take cewa sai ta fashi da kuka sai ta ce ai tun da muka dawo gidan nan duk ranar da aka soye nama aka kawo min to wannan tsuntsun sai ya zo ya dauke kwanan abincin kwanan naman gaba daya ko dai ba zai barmu ba sai ta to me ya faru kin ma Allah laifi ne sai ta ce eh lokacin da muke wancan gida ni kuma lokacin ni nake dafa abinci komai ka ce abin mun a hannuna saboda ina da karfi a jikina idan na dafa abinci zan bata abinci ba zan bata nama ba nama ne ba zan bata ba saboda bana so ta yi bulbul to shine shi kuma Allah subhanahu wataala ta ita kuma a tunaninta tace tabbas Allah yayi haka ne domin ya satanta mata abin da na mata wannan yake nuna muku duk abin da yake faruwa Allah yana kallo ko baya kallo Allah yana kallo duk abin da kake yi a cikin rayuwarka yanzu Allah subhanahu wataala sai ya aika maka da wata jarabawa wannan jarabawan saboda kasancewar ka zalunci wani ne in ka zalunci wani to Allah yana kallo sai ya satanta maka idan ka koye kafirci a zuciyarka da sunan cewa kai mumini ne amma kuma ka koye kafirci da munafirci to Allah ya riga ya sani shi sai Allah ce ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur Allah shine masani akan abin da yake cikin kiraza wallahu alimun bi dhati sudur in jima da suka ce sifatun wannan sifatun li mawsufin mahdhufin sifa ce da aka share mawsuf din wanda ake siffantawa din لانه نزل منزله موصوفيا saboda kalmar ta sauka a matsayi na wanda ake siffantawa ai sahibatu sudur duk wani abin da yake na kiraza abin da yake gudana a cikin kirji na dan adam Allah subhanahu wataala yana sanar da shi babu abin da zai kasance a cikin kirji face Allah subhanahu wataala ya san wannan abu wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne akan abin da yake gudana a cikin kiraza dan ka san babu abin da za a yi shi a boye ko a bayyane face an yi shi a gaban Allah Allah yana kallo wani yana nuna cikakken ilimi na Allah shi isa idan kana duba cikin alqur'ani mai girma Allah madaukin sarki yana labarta mana maganar annabi Isa alaihi salam aya ta 116 idan kiyama ta kasance Allah subhanahu wataala zai tambayi annabi Isa alaihi salam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah قالت سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب الله اكبر الله سبحانه وتعالى زي تنبيه النبي عيسى عليه السلام اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله شن كيني ka fada ma mutane ittakhizuni kurgeni wa ummiya jama'ar biyata ilahin min dunillah alloli kuma bayan Allah kun san akwai wadanda su yanzu suna bautatawa annabi Isa ne da mahaifiyarsa ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce to za a tuhumi su da tashin kiyama ku ne kai ne ka zo ka ce a rike ka da kai da mahaifiyarka sai ya ce wa Allah in kuntu qultuhu in har na fada faqad alimtahu ya Allah ka sani Allahu akbar ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik ka san abin da yake cikin raina amma ni ban san abin da yake cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub lallai kai ne allamu cikakken masanin alghuyub dukkan abin da ba a gani ya Allah ka san shi me yasa idan mutum yau zai istikhara wanda ake cewa istihara mutum yana cikin damuwa ai zai istikhara to kalmar istikhara din zaka ga ilimi ake nunawa Allah shine mai ilimi hadisi ne 1162 Allahumma inni astakhiduka bi ilmika ko ya Allah ina neman zabanka da iliminka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika kadi ina neman ikonka da ikonka domin kai ne mai iko innaka ta'lamu wa la a'lam ya Allah kai ka sani ni ban sani ba duka wadannan iya daga cikin alama ta dan adam ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya san komai سورة النساء آية 66 كما يقول إمام السيوطي أن بدأ في أسباب النزول مشركي سنتي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم باكد وندي مك شهيدا أكن شي واكي إنا من ذن الله في الله يسقد آية سورة النساء آية 66 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون لكن الله يشهد بما انزل اليك الله ينا يا سني يا شهيدا ده ابن ده يسوكر متا انزله بعلمه يا سوكر ده شي ده علمه سني والملائكه يشهدون الملائكه سن شهيدا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا Allah ya isa shine mai shaida wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya san duk wani abu da yake gudana a cikin duniya Surah Fussilat aya ta 47 ilayhi yuraddu ilmu sa'a ilmin tashin alkiyama zuwa ga Allah kadai ake niyarwa wama takhruju min thamaratin min akmamiha babu wata itaciya da za ta fitar da ɗan itace daga cikin inda take fitarwa daga kuntanta min akmamiha wama tahmilu min unsa da abinda mata take ɗauka na ciki wala tadu illa bi ilmi wallahi ba za ta haifi ba sai da ilimin Allah dukkan wannan yana nuna ilimi na Allah shi yasa yake ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne akan abin da yake cikin kiraza haka nan a cikin suratul anfal nan ma yake innahu alimun bi dhati sudur lalle shine masani bi dhati sudur da abin da yake cikin kiraza wanda yake nuna dan adam kawai ya yadda Allah shine kadai yake da ilimi to nan kuma sai wani sabon faifai sabon faifai za a bude mana kuma a fada mana me Allah ya ce
alam yaqtikum nabahu alladhina kafaru min qablu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim
ubangiji ta'ala yake cewa alam yaqtikum nabahu alladhina kafaru shin labarin wadanda suka kafirta bai zo muku ba nabahu alladhina kafaru min qablu wadanda suka gabata kafin ku fazaqu Allah ya ce an dandana musu azaba fa zaqu wa bala amrihim sun dandani mummunan lamarin su da suka aikata walahum azabun alim sannan kuma suna da azaba mai radadi Allah ya gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ka shaidi zuwa ga al'ummar duniya domin kada su kuskura su kafirce wa Allah shine anan Allah subhanahu wataala ya dauko zancen bayan an gama magana a can sai aka dauko sabon zance تعريض رمزي ان اكون سابن زنچي ني aka bujiro da shi domin kusan abin da ya gudana cikin al'ummar da ta gabata Allah ya ce alam ya'tikum sai da fara da hamzatul istifham al-inkari at-taqriri Allah yana mai tabbatarwa alam ya'tikum shin bai zo muku ba naba'ul ladina kafaru labarun wadanda suka kafirta min qablu da tan labarin adawa da samudawa da qaumu lutin da qaumu ibrahim duka labarin su bai zo muku ba Allah madaukakin sarki yace sun kafirta ne waɗannan da suka kafirta sai Allah ce fazaqu sun dandani azabar Allah tun a gidan duniya wa bala amrihim sun yace wa lahum azabun alim azaba kashi biyu a duniya sun dandana sannan a lahira ma za a dandana musu azaba wannan yake nuna ka shaidi cewa duk wani musulmi kada ya kuskure ya kafirce wa Allah in ya kafirce to akwai hukumar Allah tun a nan gidan duniya sannan a lahira ma Allah zai mai hukunci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru kalman kafirci malamai suka ce al-lughawi kalmar a cikin harshen larabci ita ce at-tabqiya rifewa shi isa akwai wajen da idan aka faɗi kafirci a cikin alqur'ani ko hadisi ana nufin kafirci ne al-haqiqi akwai kuma wajen da idan aka faɗi kafirci ana nufin kafirci ne al-lughawi a yaren larabci ba asalin haƙiƙanin kafircin ake nufi ba ana nufin at-tabqiya mutum ya rife wani abu da ya sani ya za mu yi mu fahimci wannan nan Allah ce alam ya'tikum nabaul ladina kafaru wadanda suka kafirta adawa sun kafirta ji Allah wannan kafirci ne na hakika samudawa sun kafirta wannan kafirci ne na hakika kuma Allah ya dandana musu azaba tun a nan gidan duniya kafin kuma lahira kuma cikin suratul fussilat aya ta 5 aya ta 15 da aya ta 16 da ta 17 Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وبجدي تعالى فأما آد فاستكبروا أما سوء آدوا سيجروا من كي فاستكبروا في الأرض بغير الحق suka yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce waye yafi mu karfi man ashaddu minna quwwa waye fi mu karbi Allah ya fi karbi ko bai fi su ba Allah ya fi su aw lam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba su ga Allah da ya halice su ya fi su karbi ba wa kanu bi ayatina yajhadun ubangiji ta'ala ce sun kasance akan ayoyin suna yin musu sai Allah ya ce to bar ku ji fassarar wannan aya da muke ciki fazaku aka danda musu azaba ko to ga azabar nan an danda musu fa arsalna alayhi rihan sai muka aika musu wata iska kaji mai iko aka aika musu wata iska rihan sarsaran iska ce mai sauti da kuma sanyi kaga idan mutun ya danji ana iska mai sanyi zai dan dauka cewa kai ana ni'ima ko to iska ce mai sanyi ga wani ƙara da take dauke da shi amma ta masifa ce rihan sarsaran fi ayyamin nahifatin aranar da suke cikin shu'umci suna ganin a'a su ai babu wani abu da zai faru da su Allah ce mun musu haka ne din zikahum azabal khizyi fil hayatid dunya dan mu dandana musu azaba taulanci tun a nan gidan duniya wal azabul akhirati akhza amma azaba taranta shi al kiyama ta hulanci wa hum la yunsarun kuma Allah ce wallahi ba mai taimakon su sai ya ce to wa amma samud su kuma samudawa fa hadainahum mun shiryar da su fastahabbu al ama ala al huda sai suka zabi suka fi kaunar al'ama makanta alal huda akan shiriyar da muka musu inji Allah fastahabbu al'ama alal huda sai ce fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil hun sai muka kama su da sa'iqatul azabil hun da wata irin awa wacce take ta wulakanci bima kanu yaktubuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa yanzu duk wannan azabar da aka musu a duniya ce sannan a lahira kuma Allah ya ce akwai wata kaga wannan aya alam ya'tikum nabu alladhina kafaru min qabl fadhaqu sun kafirce kuma mun dandana musu azaba ya nuna cewa kinan duk wanda ya kafirce wa Allah tun a gidan duniya Allah zai fara hukunta shi kafin kuma na lahira idan ka kalli suratul qasas aya ta 38 wa qala fir'aun ya ayyuha al-mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri fa'uqid li ya haman 'ala al-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu min al-kadhibin wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam fanzur kayfa kana 'aqibatu adh-dhalimin ubangiji ta'ala yace wa qala fir'aun yace wa mutanansa yana zuna a cikin fada ya ayyuha al-mala'u yaqu manyan wazirai da fadawa ما علمت لكم من اله غيري ني فبان san kuna da wani ubangiji abin bauta in ba ni ba kaji manya saboda dagawa da wuce gona da iri yana ganin cewa ma shine Allah shi halice su fa auqidi li ya haman ala tini ya kai haman kunna mun wuta faj'al li sarhan la'alli atla'u la ila musa an hauqatan bene tsammani na idan na hau benen nan zan kallo ubangijin annabi musa wa inni la'adhunnuhu min al-kadhibin kai ni ina zatan annabi Musa ƙarya yake bai da wani Allah ma a sama Allah ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haq sai suka yi girman kai shi da rundunar sa gaba daya suka bi fir'auna suna ganin fir'auna shine Allah wa dhannu annahum ilayna la yurja'un ubangiji ta'ala ce sai suka yi zatan cewa ba za su dawo zuwa gare mu ba fa akhadnahu wa junuduhu sai Allah ce to shi da rundunar ta sa sai muka kama su kaji masu iko fanabadnahum fil yam sai muka jefa su cikin wannan tekun Allah ce fanzur kayfa kana aqibatu zalimin ka kalli yadda mummunan karshe yake na azzalimai Allah ya riga ya gama da su shi kanshi fir'auna lokacin da ya shiga cikin wannan teku ai ya dauka cewa tekun ya tsage domin shi ne da ya yi yunkuri ya shiga cikin tekun ma yadda malaman tafsiri suka faɗa godiye shi ta ƙi yadda ta shiga hasse da wani doki ya zo wajen su malamai suka ce mala'ika ne ya rikida ya koma doki na namiji ya zo ya shiga cikin wannan ruwan na wato ruwan Nil yana shiga shi ma din goje fir'auna sai ta shiga yana shiga Allah ce famfalaqa fa kana kullu fir'in ka qadil azim sai ruwan muka ce to ya hade gaba daya fa kana kullu fir'in ruwan tun a farko sai ya tsage kowane gefe na ruwan zaka dauka ma keken dutse amma lokacin da ya shiga sai muka ce ruwan ya sako sai ruwan ya sako gaba ɗaya ruwan sai ya dilmiyar da fir'auna shi da jama'arsa hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal albani ya inganta cikin sahihul jami 5353 albani ya sake inganta a cikin as-silsilatu sahiha 2015 manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai malaika jibril alaihi salam ya zo ya bashi labarin yadda ya halakar da Fir'auna a cikin wannan teku sai yake cewa laura aitani wa ana akhudhu min hamail bahri fa adduhu fi Fir'auna makhafata an tudrikahu ar-rahma yace lokacin da Fir'auna yaga wannan ruwan yana durowa sai yace amantu zai ce nayi imani billahi amanat bihi banu isra'ila haka ya fada ko to Allah ya cika mana zancen ne amma bai riga ya fada haka ba da ya fada da Fir'auna ya ci bulus amma bai fada ba to ya ce a sai shi mala'ikar Jibril alaihi salam yake cewa inda ka gani yana fada wa manzon Allah lokacin da Allah ya ce mun ki sauri shiga cikin tekun nan ibo kasar da take can kasa jajawu kusan kasar nan akwai ja akwai baka akwai waye to a can kasa akwai baka dauko jar kasar ibo ta ka zuba a cikin bakin sa makafata an tudrika ar-rahma dan tsoron kada rahmar Allah ta same shi haka nan Jibril alaihi salam kun san shi zumin rabbin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la daga Allah ya aike shi kafin kiftar ido ya je wajen kafin kiftar ido har ya shigo cikin gidan duniya ya jefa fukafukin sa ya ibo wannan kasan ya jefa a bakin Fir'auna Fir'auna kuma bai iya fadan wannan kalma ba yadda aka yi Fir'auna bai iya fadan ta ba kenan wannan yake nuna cewa alam ya'tikum nabaul ladina kafaru shin labarin wadanda suka kafirta bai zai ke muku ba wannan kaga kafirci ne na hakika amma akwai kafirci majazi wanda shi kalma ce an faɗe ta amma ba ana nufin wancan kafircin ba kamar yadda malamai suka ce kafirci kashi biyar ne akwai kufuru takzib akwai kafirci na ƙaryatawa suratul ankabut aya ta 68 wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa wa yafi girman ƙarya wa man adlamu wa yafi girman zalunci mimman iftara ala allahi kadhiban ga wanda ya kirkiri ƙarya ya dingina wa allah kaga nan sai allah ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin aw ta jahannama babu makoma ta kafirai ashe kenan masu yin ƙarya su dingina wa allah kafirai ne sanan na biyu akwai kufurul iba wal istikbar akwai kafirci na ki a fada maka abu ka kafirce ka ce ba za ka karfa ba wannan ma kafirci ne kamar yadda fir'auna kamar yadda iblis la'natullahi alayhi yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari a cikin suratul baqara wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama aya ta 34 katin lokacin da muka gaya muka ce ma mala'iku isjudu li adama ku yi sujada ga annabi adam alayhi salam fasajadu illa iblis aba sai suka yi sujjada sai iblis shi kadai ne yaki fastakbara wa kana min al-kafirin yayi girman kai kuma ya kasance cikin mutanen da suke kafirai ashe kenan mutum a fada mai gaskiya ya ki dauka kafirci ne ko ba kafirci bane kafirci ne akwai kufru shakk akwai kafirci na shakku ka dinga tunanin anya kiyaman nan ma za ta kasance kuwa anya ko lahiran nan da gaskiya ne Allah madaukin saki ya labarta mana cikin suratul kahfi aya ta 35 Allah ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada da ya shiga cikin gonar sa ce wani ne da ya shiga cikin gonar sa sai ce kai ma adhunnu an tabida hadhihi abada bana tunanin wannan za ta kare har abada saboda jin kansa da cewa shi Allah ya bashi dukiya wannan shi ma nau'i ne na kafirci kuma kafirci ne wanda yake na hakika sannan akwai nau'i na kafirci kufrul i'rad kafirci na kauda kai Allah ya ce wal ladina kafaru amma unziru mu'ridun wadanda suka kafirta akan abin da ake musu gargadi mu'riduna suna kauda kansu to duk mutumin da za a fada mai aya ko hadisi ya kauda kai ya ce a ni ba haka malami ya koya mun ba haka na san fassara ta ba haka fassara ta take ba to mutumin ya kafirta suratul ahqaf aya ta 3 haka nan a cikin suratul munafiqun Allah madaukin sarki yake cewa faqu bi'a ala qulubihim Allah ya riga ya rufe zuciyar munafikai faqu bi'a ala qulubihim Allah ya rufe zuciyarsu a wani waje musamman a cikin suratul nisa yake bi kufrihim saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kadan a cikin munafirci musamman munafirci al-i'tiqadi waɗanda suke sanyawa a zuciyarsu su musulmi ne amma alhalin kafirai ne to irin waɗannan su ma din sun shiga cikin irin wannan nau'i na kafirci da muka faɗa guda biyar amma akwai kufurun ni'ima kafircewa ni'ima Allah ya maka abu ka kafirce سورة النحل آية 112 ko وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية ألا يبدو مثالي أكون وتعالى القرية كانت آمنة مطمئنة تكفن شيء أمن تتشيا مطمئنة تنتكم كونتير هنكلي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أرز إنت هنا زوى متى أي الوجه daga ko ina inji Allah fa kafarat bi an'am Allah sai ta kafir cewa ni'imar Allah fa azaqaha Allah libas al-ju'i sai Allah ya dan dana mata tifati irin na yunwa wal khawf da tsoro bima kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aikatawa ashe kenan akwai mutumin da Allah zai mai abu amma ya kafir ce kamar yadda mata suke wannan ma hadisi ya tabbata a kansa hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na 29 hadisin ya kara tabbata hadisi na 1142 hadisin ya kara tabbata a cikin shawahid a cikin sahih muslim 901 902 906 911 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadisi na 1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001, na 2623 haka hadisin ya kara tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal buri 22 ya tabbata 2711 ya kara tabbata 3367 mun ba saura 20 ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uritu nara an nuna mu ta jahannama faraitu akthar ahliha an-nisa sai naga mafi yawanci waɗanda suke cikin wutar jahannama mata ne sai sabai suka ce ayakfurna billahi suna kafircewa Allah sai manzon Allah ce a'a yakfurna al-ashir suna kafircewa miji wa yakfurna al-ihsan sana suna kafircewa duk kyautatawa da aka ma mata law ahdanta ila ihdahunna ad-dahra inda zaka kyautatawa wata shekara guda thumma ra'at minka sannan sai wata rana ta dan tambaye ka tace da Allah ina so zan je gidan biki ba ni kudin anko da Allah sai kace mata to ki danyi hakuri da Allah yau ban da kudi duk abin da kai na shekara guda ya rushe in dai mace ce yanzu zaka ga ta fara bambami kai komai aka ce ai tsiyar ma ka auri mutum irin wane kenan in ba kai wasa ba wata kila idan irin kai dan hade jari sai ta ce ai tsiyar ka auri mutane in hade ta kenan to haka mata suke su mutane ne da suke masu kafircewa anan wani irin kafirci ake nufi kafircewa miji nan kaga kafirci al-lughawi ake nufi na yaren larabci sannan akwai kafirci al-lughawi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 48 ya tabbata hadisin a cikin sahih muslim hadisi na 64 manzo Allah ce sibabul muslimu fusuqan wa qitaluhu kufr sibabul muslimu fusuqan wa qitaluhu kufr kayaki muslimi kafirci ne to nan kafirci ne kufr duna kufr ba asalin kafircin ake nufi ba kafirci ne na ka danne gaskiya ka san da cewa bai dace ka yaki dan uwanka musulmi ba sannan ka je ka yake shi ita ma mata kafircin ta bai dace ta ma mijinta tutsu ba kuma alhalin shi yake kyautata mata kuma gashi ne tana mai tutsu mun gane to shi ka Allah subhanahu wataala ya ambaci nau'in kafirci musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama domin kada mu je mu shiga cikin rudani alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fazaqu alla ya'tana musu azaba fazaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim ka duba irin azabar da Allah yama fir'auna qaruna shi ma din suratul qasas aya ta 81 Allah ta fakaffna bihi wa bidarihi al-afdha fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin shi qaruna saboda Allah ya bashi kudi to tun a gidan duniya Allah shi ma dandana mai azaba saboda Allah ya bashi kudi sai annabi Musa alaihi salam kamar yadda ibnu abi hatim ya ambata a cikin tafsirin sa ga abdullahi bin abbas wanda idan ka duba cikin fathul bari al-hafiz ibn hajar al-asqalani mujalladi na 6 shafi na 516 da 517 ya ambaci wannan bi sanadin sahihin an ibn abbas zuwa ga abdullahi bin abbas cewa annabi Musa yana ce mu mutanen banu isra'il duk wata mata da ta yi zina to za a jefe ta. Sannan duk wanda ya kasance baya bada zakka a cikin kudinsa, to za a karfa wannan dukiyar. Sai shi karu ne tunda yana da kudi, sai ce to shikenan ya kamata mu je, yake gaya wa abokanansa, mu je mu nemi wata bagiyin, wata karuwa, mu sanya ta, ta je ta same shi yana cikin wa'azi, sai ta tozarta shi, sai ta ce mai, in kunta anta, in dai kai ne ka yi zina da ni. Shikenan sai aka same shi, ta zo ta same shi yana cikin wa'azi, sai ta ce mai, in kunta anta, in dai kai ne, sai ta in ana, eh ni ne, ba kai ne ka yi zina da ni ba, ce ni, ta ce eh ni, sai ta yi shiru, sai ta tsorata da ta ga girman annabin Musa, sai ta firgita, ya ce ni ne, kawai sai ya faɗi ya sujjada, yana yin sujjada kaji bayin Allah, bai daga kansa ba, fa auha Allahu ilayhi, sai Allah mai wahayi, Allah ya ce inni umirtu al-ardha an tuti'aka, na bai wa ƙasa umarni ka faɗa mata duk abin da kake so, na ce ta maka biyayya. Yana tashi annabin Musa, sai ya ce ikhsifhu, ki shafe da ƙaruna da shi da gidansa, ko shi ne Allah ce fa kasafna bihi wa bidarin adda. In ji Imam Ibn Kathir yake cewa yana tafiya ila al-ard as-sabi'a, har zuwa ƙasa ta bakwai ila yawmul qiyama. Allah ya dandana mai azaba yanzu tafiyar da yake, har yanzu yana nan yana tafiya, ana dandana mai fa azaba ne a yanzu haka. Kaga wannan dandanan azaba ce na yanzu, kafin na ina, kafin na lahira. Allah ce fa zaqu wa bala amrihim wa lahum adabun alim, me ya sanya suka kafirce? Sai Allah ya ce mi,
zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallu wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid.
Ubangiji ta'ala yake cewa zalika bi annahum qalu, ko ubangiji ta'ala yake cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, me ye dalilin kafircin su? Zalika ai zalikal azab ake nufi, wannan azaban, bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, dalilin da ya sanya aka musu azaba, domin kada wani ya ce a Allah bai musu adalci ba, bi annahu kanat bi ba ustabiyya, saboda sun aikata abinda Allah ya musu azaban, dalili kenan, bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, manzannin su sun kasance suna zuwa musu bil bayyinat da hujjoji, fa kafaru, sai suka kafirce, wa tawallu, sai suka juya baya, wastaghna Allah, Allah kuma mawadaci ne, ya riga ya wadata, wallahu ghaniyyun hamid, Allah mawadaci ne, hamidun kuma abun godiya. Ubangiji ta'ala ya faɗa mana dalilin da ya sanya ya musu azaba, saboda sun kafirce ne, bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati, manzanni sun kasance suna zuwa musu bil bayyinati da hujjoji, ai bil hujaji alwadiha, bil dala'il alwadiha, da hujjoji waɗanda suke a fili sun san cewa annabin Allah ne, amma saboda taurin kai sai suka kiyarda su yi imani. Shi yasa duk wanda ya kafirce wa Allah, to ya gama yin asara. Allah ya ce an zo musu da hujjoji sun kafirce, ka duba namrudu bin kan'an, wanda in ka duba cikin tarikhul rusuli wal muluk mujalladi na 1 shafi na 287, namrudu an aika shi zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahu almulka id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu. Annabi Ibrahim ya ce Allah shi yake kashewa shi yake rayawa, shi ma ya ce ni ma ina kashewa ina rayawa, kaji matsayaci. Qala Ibrahim, sai annabi Ibrahim ya ce fa inna Allah yahti bi shamsi min al-mashriqi, Allah yana zuwa da rana daga gabas, fa'ti biha min al-maghribi, kai ka zo da ita daga yamma, fa buhita alladhi kafar, sai wanda ya kafirta din nan sai ya rude, domin ya san ba zai iya ba. To da Allah ya tashi kama shi azabar da aka mai, duk da annabi Ibrahim ya zo mai da hujjoji cewa Allah shi yake fitar da rana, Allah shi yake kashewa yake rayawa, amma saboda taurin kai ya kiyarda, to shi ma da Allah ya tashi kama shi, fa zaqu wa bala amrihim, tun a gidan duniya shi ma Allah ya dandana mai azaba, amma wannan khabarun mursal la yasihu, labari ne wanda yake mursal bai inganta ba kamar yadda malamai suke ambata. Shi namrudu sai da yayi shekara 400 yana mulki, to a shekara 400 nan shine Allah subhanahu wataala shi ma ya sanya mai wani kuda, waɗansu malamai suka ce sauro ya zo ya shiga cikin hancinsa yayyayi ya fita, azabar da aka mai kenan da yayyayi ya fita ya dinga dukan kansa, abu ya gagara ya ɗauko guduma ya dinga dukan kansa sai da ya yi shekara 400 yana dukan kansa, an kyale shi kuma kan ya ƙi fashewa, an bar shi ne ya azabtar da kansa ya dinga dukan kansa. Ayin kai ne suka ce ya hukace ya dinga dukan kansa yana duka sai da ya yi shekara 400, sannan kuma bayan haka kuma sai aka kashe shi. To saboda me? Bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, manzanni sun zo musu bil bayyinat da hujjoji. Shi yasa idan manzanni suka zo muku da hujjoji, wanda yake so ya fahimta ga sunan a fili, idan ka kawo ranka kana so ka fahimta, wallahi za ka fahimta. Kamar yadda yanzu muka zo na masallaci, ai mutum yana so ya fahimci addinin Allah ne, muna so gaba ɗaya mu fahimta ne, to wanda yake so ya fahimta Allah zai fahimtar da shi. Hadithi ya tabbata, hadithin Muawiya, wanda hadithin yana cikin Sahih Bukhari hadithi na 71,111, hadithin ya ƙara tabbata cikin Sahih Muslim 1037, hadithin ya tabbata cikin Sunnah Ibn Majah 223, hadithin ya tabbata cikin Muwatta na Imam Malik 2623, hadithin ya tabbata a cikin Sunan Ad-Darimi hadithi na 230,232, hadithin ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal 1,810,910,920,929,992. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, duk wanda yake son ya fahimci addini, wanda Allah yake nufin sa da alheri, yufaqihu fi din, Allah zai fahimtar da shi addini. Addinin Allah a fili yake. An ce muku idan kuna azumi ku dinga yawaita ambaton Allah, saboda babu wanda yake samun lada fiye da wanda yana azumi amma yana yawaita ambaton Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin Al-Wabil Sayyib shafi na 104 yake cewa aktharu suwami, waɗanda suka fi kowa yawan samun lada cikin masu azumi, aktharuhum zikran lillahi azza wa jal, waɗanda suka fi yawaita ambaton Allah, waɗanda su na Allah ne. Ga abubuwan addini an faɗa muku, ku yi ƙoƙari ku yi. ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات من ذنبه زو musu da hujjoji amma fakafaru sai suka kafirci wa tawallu sai suka juya baya ashe kenan hatsari ne mai girma faqalu abasharun ko sai suka ce yanzu mutum ne ya haduna na wanda zai shiryar da mu fakafaru Allah zai su suka kafirci wa tawallu sai suka juya baya wastaghna Allah Allah ya wadata wallahu ganiyun hamid Allah shine mawadaci kuma hamidun abun godiya. Aya tana da ƙarin bayani wanda ba mu iya komai a cikin fassarar ta ba, amma idan Allah ya ba mu arrai zuwa gobe za mu yi bayani akan ita wannan aya, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu fi dunya da akhira. Abinda na faɗa daidai, Allah mabuki sake sanya a mizani, abinda ne kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mu. Hada sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.